إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبركم الكاديوة أيو أكو قوات رمضان في جرماء صلى الله عليه وسلم في مكة زوا مدينة شكرة تدبو ديال اليهود دا أربعين دا أكو شيكو ميديري دا فدو قوات أبريل شكرة تدبو ديال عشرين دا بيو أسكن تفسير منا وانا مصلاتينا مصر إمام أحمد بن حنبل لكنان قلن يسو أغول أولي أجاز القراء نيجيريا muna fata Allah ta'ala muna tawfiki da sadaki akan abin da muke karanta muna cikin tafsirin min suratul baqara inda muka kwana a jiya aya ta 250 da uku muka sake maimaitawa a jiya bayanin wannan aya dai ba karewa ba illa dai kawai mu yi hakuri mu shiga aya ta gaba kafin mu shiga aya ta gaba abin da kawai zamu iya karkarewa da shi a ciki shine wannan aya da muka wuce ta تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اقي من نلم على ميد سكي قبلن توجيه اكن شوى مؤتزلة سنة فسرة سكي مونا آيوي تانير كوشي ما فهمت الفضل الله تعالى وكلم الله موسى تكليما المكي دكما ومنه من كلم الله مؤتزلة سنة مجنع ونا قضية مسمى شوابنا من نتابع الكشاف waccan aya da muka yi istisna'a da muka yi da zaki da ita ta sotin misai yana tawili da karshen wannan aya da haka idan ahli sunna zo karanta wa yi hankali kada bata maza akida domin suna tawilin cewa Allah ta'ala baya magana a sha'i abin da mu'tazila sar wannan akida din cewa Allah ta'ala ba magana yake ba wa kallama Allah Musa taklima zaka ce ai kallamahu ai mana kalaman ana kamar ya ji mai ciwo alkalimu shine jima mutum ciwo a larabci sai suka fasara ta da cewa Allah ta'ala ya sa annabi Musa ya ji rauni a jikinsa ba wai magana Allah ta'ala ya masa ba almuhim ayar muta aqida ba ta kare ba ko bayanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa madauka ba karewa za su yi ba wanda za mu ci karo da su a yau sai mu jinkirtancin bayani kafin mu zo ayar Allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum sai mu yi bayani akan wannan insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 254 insha Allah ta'ala malam bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا كون دو كنتي ما ايماني ولن دوك بار ايماني دغ كيا انفقوا مما رزقناكم كوتير دغ ابند مكا ازرتاكو دغ شي كو كوتير دغ بانغارن ابند مكا ازرتاكو دغ شي من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه kin gabanin wata rana ta zo wanda babu ciniki babu abokantaka ba mai ceto a wannan rana sai wanda Allah ta'ala ya so ba wanda zai cece ka sai izinin Allah ta'ala wal kafiruna humu zalimuna kafirai kuma sune azzalimai ko kuma kafirai sune daga cikin azzalimai wanda suka zalunci kawunan su suka saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan aya tana da alaka da abin da ke bayanta ayat ta gabace ta Allah ta'ala yayi mana magana akan shirka da kafirci na waɗanda suka saba ma gaskiya suka yi na yaƙi yaƙi a tsakanin su. Sa'annan Allah ta'ala yayi bayanin Talut da Jalut a can baya, yayi magana kan marwata waɗanda ba sa ciyarwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala, waɗanda suke kin ba da dukiyarsu domin taimaka ma addinin Allah. Sai kuma Allah ya sake magana akan masu taimakawa da ƙarfinsu da rayukan sojan jihadi, waɗanda suka yaƙi junansu a tsakaninsu da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba. A ayat Allah ta'ala ce mana walau sha'allahu ma qatala alladhina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha'allahu ma qatalu walakin allaha yaf'alu ma yurid. To Allah ya bayyana mutane kashi biyu waɗanda suka bi sadakar rayukansu suka yi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah, da waɗanda kuma suka ƙi yin jihadi suka ƙi ɗaukar kalmar Allah da rayukansu suka yi ɓoye gaskiya, haka da waɗanda suka yi rowa da dukiyoyinsu ba sa taimaka ma addinin Allah, ba sa taimaka ma addini. To sai Allah ta'ala ya dawo da wannan bayani a daidai wannan waje domin ya zargi waɗanda ba sa ce da dukiyoyinsu, ya yaba mu kuma waɗanda suke ce da dukiyoyinsu saboda Allah. To sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kunu suka yi imani, anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar da dukiyoyinku daga abin da muka azurta ku da shi. Allah ya yi muna togaciya a nan wajen da cewa ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi. Duk abin da ka kama laka, wannan arziki ne Allah ta'ala ya baka, ba naka bane, Allah subhanahu wa ta'ala ne ya baka shi. Ko kyautar Allah subhanahu wa ta'ala, ku kashe fankan nan tana bata muku rukuni, wannan za ku kashe. Kyautar Allah subhanahu wa ta'ala tana kasancewa ne ga bayinka wanda ya yarda da su, wanda suka yi imani da shi, da ma wanda ba su yi imani da shi ba, duk Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kyauta ta dukiya. To amma sai ya kira masu imani, domin kiran ya kasance wannan kawai ga waɗanda Allah ta'ala zai masa kayya ne ta alkhairi don sun ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah zai ce ya ayyuhan nasu, ku kula da kyau, sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya kunu suka yi imani, domin a nuna maka cewa ciyar da dukiya ba mai yi sai wanda ke da imani. In dai a ciyar da dukiya ne saboda taimaka ma addinin Allah, in ba mai imani ba mai wannan abu. Duk wanda ya ciyar da dukiyarsa a wani addini wanda ba musulunci ba, to yanayi ne saboda ya tasgace mutane daga bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma hasara ce wannan dukiya za ta kasance gare su. Innal ladina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratun thumma yughlabuna thumma ila jahannama wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharuna. Allah subhanahu wa ta'ala ce wanda zai kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala suna cire dukiyoyinsu don su kasance mutane daga bin shari'ar Allah, su kasance mutane daga bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To anan sai Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu, ya kunu suka kasance masu imani, anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi, domin ba mai cire dukiya saboda Allah sai mai imani. Kun fahimta? In ka ga mutum yana imani, to zai iya cire dukiyarsa, zai iya ba da abin da Allah ta'ala hore wa. Ba kowane mai imani bane yake cira saboda mai bayar da kuɗi. Amma in dai mutum yana imani da Allah, da ranar lahira aka ce mai ciyar da dukiyarka wajen ɗaukar kalmar Allah, zai bayar ko ba zai damu ba, saboda yana neman lada ne a wajen wa, a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Baya ganin abin da ya bayar hasara ce, ko me ya mallaka in aka ce ciyar da dukiyarka saboda Allah zai bayar. Dan haka ciyar da dukiya saboda Allah tawfiki ne na Allah. Duk yanda kake so ka ciyar, idan Allah bai dace da kai ko ba za ka iya cirawa. Shi yasa in kana ciyar da dukiyarka daga cikin wasu taimaka ma Allah da dukiyoyinsu, to ka gode ma Allah kuma ka ƙara mai godiya ta biyu a kan damar da ya baka ciyar da. Ka gode ma Allah da ya baka dukiyar tashin fadi, sannan ka gode ma Allah da ya karɓi iman da za ka ciyar da dukiyar. Sannan abu na uku, ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ka mai iya ciyarwa ɗin. Ka ga godiya da za ka ma Allah. Uku, gode ma Allah da ya yi ka dukiyar, domin wanda ba ya dukiyar ba magana. Idan ka samu dukiyar sai karo na biyu, ka gode ma Allah ta'ala da ya yi ka imani. Ka gode ma Allah da ya yi ka imani saboda kiran masu imani ne a nan. In ba ka da imani ba za ka iya ciyar da abin da Allah ya baka. To sannan in ka ciyar ɗin, sai ka gode ma Allah ta'ala da ya baka karbin ciyarwa din mutun da wanda suke zuciya ba su ciyarwa mutun da wanda kuma suke imani sun kasa ciyarwa da aka ciyar da zuciya saboda Allah tawfiki ne Allah me ake nufi da ciyar da zuciya shine ka bari ita wajen da za a samu lada ko ka ce makama daidai kun mutane ko ka ce makama ga magarin su ko ka bari ita akan wani aiki na alkhairi to anan Allah ta'ala ya san ciyar da zuciya yar wahala ciyar da zuciya bane mai nauyi da zuciya to sai Allah da ya maka umarni cewa dauki zuciyar ta gaba ɗaya ka bayar ba sai ya ce maka an fi ku mai mar zakanaku ku ciyar da wani bangare min Allah ya ce wani bangare na zuciyar ba kowa ce ba zuciyar gaba ɗaya ba sai wanda imanin sai kai imani cikakke irin na sanawa maka duk imanin sa zuciya tana daɗi kar ku zargi mutane sun kasu ce da zuciyar saboda Allah a zuciya da zuciya tana da kyakkyawar alaƙa ita zuciyar mutum da zuciyar sa a haɗe suke wani mai hikima na cewa kai kana ka ce da zuciya Allah ta'ala ya narke su ne waje ɗaya kafin ya halicce su ma'ana da Allah ya halicci zuciya sai ya halicci zuciya sai ya mayar su ma'i ma'ana kamar su lufit ruwa sai aka haɗa ruwan zuciya da ruwan zuciya aka cakuɗa su waje ɗaya sai aka raba su gida biyu zuciya ta shiga zuciya sai aka ce ga zuciya zuciya tana da alaƙa da zuciya to bambare zuciya daga zuciya abu ne sai an yi da gaske ba abin da ke bambare sai ƙarfin imani da haka wani malaminmu babban malaminmu ne a ƙasar nan ina cewa da ina zargin masu kuɗi ba sa ciyarwa saboda Allah ina ta ganin ba sa son aljanna ne ga aljanna ƙarara amma ka ce mutum ka ciyar zuciya ga yana kai shedan na zuwa kusa da shi yana nuna mai in ka bayar fa za su kare ash-shaytanu ya'idukum al-faqara wa ya'murukum bil-fahsha'i kai anya ina ta zargin su da an ce kawo taimako sai ga kowa na danniya in ka kawo taimako a masallaci sai ka ga gaba ɗaya ranar juma'a za a zagaya a jawo abinda za a samu bai wuce 400 ko don an ce nan masallaci 400 aka samu satin da ya wuce duk da ga ramadan ana washe gari ramadan an ce a ciyar fi sabilillahi za a yi kaza amma 400 aka bar wani lokaci karka zargi masu addini kace yan ba su kuɗin cinyewa suke dan ba ma bayarwa masallacin juma'a kamar wannan a ce 400 fi sabilillahi rasul ko mutane da zo sallah sun fi 400 to ko da naira ɗaya za su bayar ai ya kamata a ce an tara sama 400 to zuciya tana daɗi tana ɗanɗano mai tsaki ba kowa ke ciwon ruwa ya bayar ba sai wanda Allah ta'ala ya gode masa don haka malamin ne ya ce muna ta zargin mutane ba sa bayarwa ne ta dai da Allah ya bani kuɗi lokacin yana saudiya yana karatu sai fara tara kuɗin scholarship ɗinsa yana sayan bargo yana aikowa ana ta sayarwa yake wata shekara kawai sai wanda yake aiko bargo zai fito malam dukiyar nan ba ta taru ya kamata a cire zakka ya ce eh yake ya kamata a yi zakka ya ce tofa ce yana zuwa ya sake mai magana ce kai ne malamin ko ni ne malamin ya ce kai ne malamin ya ce bari mana za a yi bayanin zakka nan ya ta jin da kai anya ya ce tunan ne ya gane girman imanin wanda ya cire zakka ya bayar kalliliyar imani mai girma an fahimta kaga kenan Allah ta'ala da yake ya ayyuhal ladina amanu Allah ya san me yasa ya ce akwai da suke imani saboda in ba ka da imani ba lallai bane ka samu karfin gwiwar fita da dukiyar ka bare ta saboda Allah to sai Allah ya ce an fi qul ma razaqnaku ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi abin da yake ƙara nuna mana anan duk kaga mutum da dukiya ba iyawa sa bane ba kokarin sa bane Allah ta'ala ne ya ga dama ya zabe ka baka dukiya zafin nema ba ya kawo samu in ka ganka da zuciya to Allah ne baka ba kokarin ka bane ba dubara ka bace kana iya ganin yanzu yaro karami mai irin shekarun mu ba kai shekara 40 ba ma sai ganka da sama da miliyan 40 a ganka da tarin miliyan 400 yayin kirga kwanakin rayuwar ka gaba ɗaya ba su tara ma kuɗin nan amma sai ga tsoho mai shekara 60 70 baya 70 wani ma ko naira 70 baya saboda tsabar talauci da yake ziyara ta kodi shi ana al-lailu wa tsarafin nahar safiya da yamma talauci suna da alakar juna amma kai ka da shekaru kanana amma an duba account ɗinka sai a kanka cike fam da kuɗi to ka gode ma Allah ba ƙoƙarinka ba ne ba iyawarka ba ce taufiƙi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan damar mun fahimta to sai Allah ya ce mana min mar zaqanakum daga abin da muka azurta ku da shi Allah ya kawo taukidin cewa mu muka azurta ku saboda ka gare azzikin na Allah ne in ya baka ka gode masa in ya kwace kuma kar kai kuka kai hakuri saboda dama mutane Allah na jarabta sai kwace azzikin su sai kama kuka suna ramewa suna lalacewa kaga gaba ɗaya kaga sun zama wadiri a kai hakuri Allah da ya baka lokacin ya kamata ka gode in ya karba yanzu kuma ya kamata ka gode sai kai hakuri yanzu malamai na tattaunawa tsakanin abdul shakurun da abdul sabirin wanda aka ba mai ya gode da wanda aka jarabce shi ya hakuri wa yafi wani a wajen Allah subhanahu wataala wanda ya hakuri ko wanda aka ba ya gode wanda ya hakuri yafi saboda shi dama musibar ta afka masa ya hakuri ya daure ya yi bambanci da kai da daman baka da shi aka baka to in ba ka gode ba me za ka yi sai ka gode saboda daman baka da shi aka baka kana jin daɗi iyali kana jin daɗi ɗan uwanka na jin daɗi makwabtanka suna jin daɗi an baka yanzu kowa al'umma gari na jin daɗi kai ko ba baka ba yanzu abin da ake bukata gare ka shine me dogon hakuri ana bukatar hakuri gare ka cewa kai hakuri kar ka je kai kanka zuwa ga halaka Allah ta'ala ne da damar baka to Allah in ka bamu muna roƙon ka bamu iko mu gode Allah in kuma ka bamu ba Allah muna godi muna neman ka bamu ƙarfin hakuri akan abin da baka bamu ba jama'a sai an yi hakuri fa duk wannan bala'in da kake gani yana faruwa rashin kuɗi tsoron talauci ne yake sa mutane suna sati suna cin dukiyar mutane ba kan gaskiya ba suna yin abubuwa wanda ba daidai ba duka tsoron talauci tsoron dai kar a ce baka da shi to sai ka yi hakuri in baka da shi ka yi hakuri domin za a kyamace ka cikin al'umma waccan za su ce ba ta san ka saboda ba ka da kuɗi wayannan za su guje ka saboda ba ka isa magana ba in an zo shawara za a kulle ƙofa ba ka ciki saboda me ba ka da kuɗi ba ka da almanni wa salwa amma ka yi haƙuri ne mu da ba mu da kuɗi yanzu mutuwa muka yi duk ba gashi mun yi haƙuri ba ka zama daga cikin yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ka zama daga cikin masu haƙuri masu nuna cewa su suna da wadata zuci ana tsammanin sa da shi ko da ba su da kozi kai hakuri wani ka ganshi tsatsas ana gaya ma nawa ne a cikin akawunin sa sai ka tausaya masa ba ya da shi wallahi amma yana tsoron ya ce ku bani dan kar ku wulakanta sai ya shu wani kuma ya da shi amma ya ke ci ya ke ba mutane sai ganshi a bushe kana tsammanin da ka ganshi zaka bashi abinci ma ya ci amma yana nan shaƙi da kuɗi ba zai bayar bane shi yasa ba zai ci ba domin in ya ci za a gane shi dan haka ba zai ci ba balle ma wani ya ce ba ni wannan bala'i ne rowa ne Allah baya son masu ruwa Allah ka ba mu ikon taimaka ma addini Allah ta'ala ya ce ku cike da dukiyoyinku tun kafin wata rana ta zo muku yawmul la bay'un fihi dan da babu hada-hadar kasuwanci kana kin ba da kuɗi ne saboda kar jarin ka ya ƙare a zo sai da abu a ce kawo kuɗi ka ce ai ban da kuɗi ai ma dariya a ce wani ya tsaya ce wani ya talauci wani ya faɗa kwata shi yasa kake tara kuɗi to za a zo ranar da kasuwancin da kake so kai ba zai amfani ba wala khullatin abokantaka ba za ta yi amfani ba a ranar wala shafa'a ceto ba zai amfani ba wannan ranar in za ka bayar ka bayar ta bakin wani ce in za ka taimake ni ina raye ka taimake ni kada sai na mutu ka ɗauko rumfa ka ba da kuɗin dafa abinci ana zaman jana'iza ta kace ka taimake ni ina da rai kada sai na mutu a ka ba da kuɗin rumfa a ce wai wani masoyin sa ne gashi har rumfa ya fara ɗauko to me amfanin rumfar bayan na mutu gwara ka ce maka mun ce ina da raina ba haka bane to da taimake ka da rai da taimake iyalin ka bayan ka mutu wanda ka fito da a taimake ka kana da ranka da ma taimaki iyalinka bayan ka mutu wanne ka fito Allahu alam kowa zai bincika saboda kowane da amfani su ko marayu za su gaya ma gwara a taimake su bayan ba musu bayani. Kai da kake ba cikin nemo bakar leda ka kawo gida, matarka musibabiya ce, bakar ashara ce, ba su da haƙuri, za ka ce gwara a taimaka maka kafin ka mutu. In ka mutu ta san inda za ta yi. To kowa da me da hujjar ka, ko? Magidanta za su ce a taimaka musu. Saboda su magance matsalolin yau da kullum, wanda baya da shi ma zai ci a taimaka masa, duk Allah ya taimake mu. To rashin taimako bala'i, domin za ka zo kai cizon yatsa a gurin alƙiyama, ran da kake zo ka samu ladar a wannan ranar, kuma babu kasuwa, babu hada-hada, ba oda, ba business, ba komai, a ranar kawai abin da ka je ma Allah da shi na ladar da ka samu a nan duniya da shi za ka yi amfani. Lahira ba abin da za ka samu, ya ƙare. In za mu zama masu kishin taimako, mu zama masu kishin taimako. In ba za mu yi ba, to za a je ranar da dukiyar ba za su yi amfani ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi Imam al-Bukhari da waninsa yace masa sahabbansa, wane ne kuke ganin dukiyar magada ta fi ba sha'awa sama ga dukiyarsa? Suka ce ya Rasulullah, waye kuwa? Za a ce ga dukiyarsa amma ba ta ba sha'awa ba sai dukiyar magada. Ashe sahabbai ba su gane misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu. Sai suka ce dukiyar mu ta fi ba mu sha'awa sama ga dukiyar magada. Na sallallahu alaihi wasallam shi da riya yace ashe dukiyar da take tare da kai yanzu idan aka ce maka ga kudi a tare da kai, kudin abin da ka ci a cikin dukiyar shine naka, abin da ka sha shine naka, abin da ka sutura da shi shine naka, abin da kai sadaka da shi shine naka. Idan ka da miliyan 1 aljiwinka ko a account ɗinka ko a jakarka, sai ka kashe naira 100,000, saura nawa? 900,000. Naira 100,000 a aljiwin wa suke? Aljiwin ka suke. A account ɗin wa suke? Naka. A jakar wa suke? Taka. To kana kashe 100,000 a cikin miliyan ɗin, sai ka faɗi ka mutu. 900 ta zama tawa? Ta magada. Amma kafin ka mutu kudin suna burge ko ba sa burge ka? Suna burge ka. Ashe baka san kudin magada bane suke burge ka ba? Yanzu ka faɗi ka mutu sun zama nawa? Na magada. Da haka ka ciyar da dukiyarka. Na taɓa jin wani malami yana ba da labarin waɗanda suka babansu ya mutu, bai yi rijiya ba, bai yi masallaci ba, bai yi makaranta ba. Malamin da ya raba musu gado ya ce to ya kamata ku ware wani abu, saboda ku yi babin ku wakafi. Suka ce to ya karama kallah da yana so a da yayi makan sun yarda shi, tun da yayi kansa ba kaga itimin suke na baya so. To da haka wannan namu ne ba nashi bane. To kaga wannan musiba ce, wannan bala'i. Allah ta'ala shi rage mu. Dalilin wannan zan gabatar mana da wani mashru'i da muke tunani za mu yi in Allah da ya cikin Ramadan nan, wanda ba mu fara sanarwa ba dai, amma dai zan gabatar mana da shi. Harakokin addini suna buƙatar kuɗi, ya koyan wa musulmi. Harakokin addini suna buƙatar tattalin arziki. Bayan Allah suna wahala matuƙa idan aka ce ana neman taimako saboda taimaka ma addinin Allah. Sai ka ga ajojin ɗan siyasa wancan ya wulaƙanta ku, ya muku ƙarya, ya yaudare ku. Ajojin wancan ɗan kasuwa ya dinga jirga ku har ku gaji ku ƙyale shi. To wannan abin gaskiya ya fara isar mu. Ya fara isar mu. Duk da ni bana zuwa gidan kowa domin neman taimako, da ina zuwa domin harkar addini yanzu ma na daina. Saboda in ka je mutumin da kawai bai isa bai gaya ma magana, shi zai gaya ma magana. To ni bana zuwa gidan kowa wajen taimako, amma ƴan kwamiti suna ƙoƙarin su gaskiya. Kuma yana tausaya musu yadda na ga suke jere da wahalhalu da suke yi. To za mu ƙirƙiro mashru'i na waƙafi da mahaifa. Duk wanda yake son ya ma iyayensa waƙafi da mahaifiyarsa da mahaifinsa, duk wata aƙalla za ka ba da naira 1,000. Duk wanda yake son ya ma mahaifinsa waƙafi da wannan abin, aƙalla kenan a shekara za ka ba da naira 10,000. Duk wata za ka ba da 1,000. Duk wata za ka ba da 1,000. To za mu ba da sanarwar ba da daɗewa bayan Allah ya ga. Sai da duk wanda yake so ya ma iyayensa waƙafin naira 1,000 a wata, na san dai naira 1,000 ba kuɗi ba ce. Amma in muka taru muka tara sai zama kuɗi. Haka ne? Kuma dai naira 1,000 dai Allah bai hana maka dai samun naira 1,000. In ka ga baka da 1,000 Allah bai baka 1,000 ba, to gaskiya kai shirin barin duniya. Dan bala'in ya maka yawa. Naira 1,000 ba wani kuɗi ba ne. a katin waya ni ayo katin naira 5,000 ma naka ni ne nake talaka almajiri to na san ku kun fini kudi kuna da kudin da kuke sawa da yawa naira 1,000 din zamu dinga bayarwa a wata zamu bude account ne za dinga sawa wannan kudin naira 1,000 kuma duk wanda ya sa naira 1,000 sa a karshen wata za a tura maka ai abinda aka tara kuma duk aikin da aka yi za a gani a WhatsApp cewa ga abinda aka naira 1,000 ka dan kakkata zargi me ka ka ba naira 1,000 ne aka to ba mu fara bayanin bari tukun mun zo kan ayar infaki ne wata kila nagon imanin ku ya dan motsa kan infaki shi yasa ne muku bushara da wani ba shirya ba tukun dan saura amma dai a cikin Ramadan din zan insha Allah malamu ci bismillah ci gaba abun ba mu kara ayar bashi Allah ta'ala ce la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a ar qiyama ba kasuwanci ba abokantaka babu kuma me ceto a gubar kama da haka duk wanda yake sai makansa alkhairi ta nan duniya zai makansa ka mutu shikenan ya kare wal kafiruna humu zalimuna Allah ta'ala ce kafirai sune azzalimai al imam Abu Ibn Dinar yace da Allah ta'ala ce wal kafiruna humu zalimuna yace alhamdulillah mun gode ma Allah ta'ala da bai ce wal zalimuna humu al kafiruna da Allah ta'ala yace azzalimai sune kafirai to da waye zai sha ayyuna lam yuzlim nafsuhu waye ba zalimi ba cikin mu wane ne ba zalimi ba dukkan mu zalimai ne ba wanda bai zalunci kansa ba rayuwarka tana buƙatar kayi kokari ka bauta ma Allah dan ka samu aljanna mai gwadi a gubar kiyama kaki ka zalunci rayuwar ko ka zalunce ta ba ka zalunce dan uwanka suna buƙatar taimakon ka kike taimaka musu ka zalunce su ko ba zalunce su ba ka zalunce su rayuwarka tana da ikon da zaka motsa kai ta haka ka kika motsa ka zalunci kanka ko baka zalunci kanka ba zaka kwana kana ta tunani idanunka bude kana kallon waya kana kallon ceiling duk wannan ba lada kake samu ba da zaka tashi ke ko da na fira raka biyu ci lada zaka samu ko zaka samu lada ba to kaki kana ta kallon TikTok kana ta kallon Facebook kana ta kallon WhatsApp ha dazu mallam yake nuna min wata TikTok kai masifa take a cikin Ramadan fi sabilillahi wa rasuli masifa ana bala'i a Ramadan a TikTok ba daidai bane ba kyau masifa a cikin Ramadan mu yi hakuri mu kauda kai mu dinga zama masu afuwa mu yafi ma junanmu abin da yake damu to Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humu zalimun kafirai sune azzalimai ba a ce azzalimai sune kafirai ba da an ce azzalimai da dai mun zalunci kawunan mu sai zama mu ne kafiran to mun gode ma Allah ta'ala bai sanya azzalimin sune kafirai ba amma ya sanya kafirai sune azzalimai saboda sun zalunci kawunan su ba su yi imani da Allah ba ba su kai rayuwa zuwa abin da Allah ta'ala ya tausaya musu taimaka musu ba to wanda zai kasance a wannan hali su ne azzalimai saboda sun kafirce mu Allah subhanahu wa ta'ala ba su yi abin da Allah zai taimaka musu ba Allah ka tsare mu da kafirci me Allah ce gaba
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أبنجي سبحانه وتعالى yayi mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa da gamdakatar da wannan aya mai albarka ina muna murna ina muna hani allale da karanta ayin da kowace aya daraja cikin alqur'ani wannan aya ita ce a'zamu ayatu fil qur'an ita ce mafi girman ayoyi a cikin alqur'ani ita ake ce ma kuma sayyidatu ayatil qur'an jagoran ayoyin alqur'ani alqur'ani babu wata aya da ta kai daraja da kimar wannan aya a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan aya ta zama ayatul kursiyu, ayatul kursiyu ita ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Wannan aya ta sauka ne da daddare, sadda aka sauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita, bai wata wata ba sai da kira Zaid ibn Thabit, yace maza maza zo ka rubuta wannan aya, ita ce ayatul kursiyu. Ita ce kuma aya da take dauke da ismullahil a'zam. Ismullahil a'zam shine alhayyu alqayyum. Allah ya girmama wannan aya, bai sanya mata kishiya ba a cikin alqur'ani, babu aya take daidai da wannan aya a kaf alqur'ani. Ita ce babbar aya, ita ce kuma aya mai girma da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin alqur'ani. Wannan aya tana da falala, tana da daraja, tana da fifiko da Allah ta'ala ya mata wanda bai motsa ayoyi a cikin alqur'ani ba. Hadisi ya zo daga malaman hadisi da suka kawo hadisin Abadhar Allah ta'ala Abul Munzir, Allah ta'ala kara masa yadda Abul Munzir yana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatun min kitabillahi ma'aka a'zam, ka san wace aya ce take tare da kai wanda take kowace girma a cikin alqur'ani? Sai yace Allahu wa rasul a'lam, Allah da manzonsa su kadai suka sani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita masa yace, ya Abul Munzir, ka san wace aya ce take tare da kai wanda take kowace girma da daraja a cikin alqur'ani? Yace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzonsa su kadai suka sani. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita mai wannan tambayar har sau uku. A karo na uku sai Allah ta'ala ya dace da shi mai ilhama, sai yace hiya ayatul kursiyyu, ita ce ayatul kursiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam da kirjin sa haka yace, ina maka murna lale da samun ilimin da babu irin sa cikin alqur'ani, sanin cewa aya ta fi kowace daraja, ita ce ayatul kursiyyu. Ina maka maraba, ina maka murna, ina maka tagomashin albishiri da wannan alkhairi da ka sani cewa ayatul kursiyyu ita ce ayata fi kowace daraja a cikin alqur'ani. Al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala da kuma al-Imam Hakim Abu Abdullah an-Nisaburi sun rawaito hadisi dukkaninsu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa wannan aya ita ce aya ta fi kowace daraja a cikin alqur'ani. Imam Muslim ya rawaito hadisi da muka faɗa da farko, amma Abu Abdullah an-Nisaburi ya ƙara da cewa ita wannan aya tana da harshe da kuma lamba guda biyu wanda take ma Allah ta'ala kirari a wajen sakin al'arshin Ubangiji, suna girmama Allah. Ita wannan aya da kanta tana da harshe wanda take yabon Allah subhanahu wataala, take yi ma Allah tamjidi da tahmidi da tasbiti, tana girmama Allah subhanahu wataala. Dalilin wannan aya ta zuwa cikin alqur'ani, sannan wannan aya Allah subhanahu wataala ya saukar da ita dan ta zama mai bayanin gaggawa da kuma mai bayanin jinkiri. Ma'ana bayanin gaggawa shine Allah ya sanya wannan aya ta zama mai kariya da katangar karfe ga dukkanin cutarwa ta wani shedani ko aljani ko wani mutum da zai cutar da kai. Wannan aya fara ce, ma'ana garkuwa ce da Allah subhanahu wataala yake bayarwa ga bayinsa. Ina wanda suke cikin bala'i, ina wanda suke cikin musiba, ina wanda suke cikin barazana a wajen aiki da barazana ta abokan zama da cikin tashin hankali da musiba ta mutane da aljanu da wanda suke hana ku zaman lafiya da wanda yake ma barazana da kujeranka ta office da wanda yake bakin ciki da ci gabanka da wanda yake hasada da abin da Allah ta'ala ya baka, dukkanin ku albishirin ku ga magani Allah ta'ala ya baku a cikin wannan aya mai girma. Hadisi ya zo daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri da kuma Ubay ibn Ka'ab da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, dukkanin su kowanne da zabanin ruwaya. Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa da kamar da Imam al-Bukhari ya kawo hadisin, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani wakilci, ma'ana jagorancin kula da zakka ta Ramadan da sadakoki da aka dinga bayarwa a Ramadan wanda ake tarawa a bikin mali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Abu Huraira ya zama mai gadin wannan dukiya din, yana ne yana gadi sai ga wani mutum ya zo da daddare a cikin duhu ya zo yana kamfatar wannan abincin da aka ba shi amanarsa ya lallaba ya lallaba ya kama wannan mutumin yana kama shi sai ya ce masa na kama ka wallahi la'arfa annaka ila rasulullahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na kai karaka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina hada ka da Allah ka duba girman Allah ka tausaya mini mutum ne mai rauni ma abuci iyali mai jin yunwa wanda yake da bukata da yawa shi ne na zo in sama ma iyalina amma kai hakuri ba zan kara dawowa ba ya ce kayi alkawari ya ce na yi alkawari ba zan dawo ba abu hurairu ya tafi shi yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da asuba ya ce ya kuka yi da mutuminka na jiya ma'ana wannan barawan da ka kama da kuka yi shi abin sai ba abu hurairu mamaki sai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na kama shi yana satar abinci ya ce mini mutum ne mai rauni ma abuci iyali mai jin yunwa wanda yake da bukata a taimaka masa sai na ce mai to kayi alƙawarin ba za ka dawo ba ce na yi alƙawari ba zan dawo ba dan haka na sake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa innahu sayaut tabbas zai dawo ƙarya yake ma zai dawo Abu Huraira yace tunda ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka na tabbatar da mutumin zai dawo sai na je na sake kafatar ku na sa idanuna ina kallo can sai na ji ana ɗibar abinci ina duba sai na sake ganin wannan mutumin ne sai na kama shi saboda na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun zai dawo sai na kama shi nace wallahi sai na kai karaka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mini bawa ne mai bukata mai jin yunwa wanda yake da iyali yana cikin rauni kai hakuri ka taimaka mani ba zan kara dawowa ba yake kayi alƙawari ce na yi alƙawari Abu Hurairu ya tafi shi yana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai da bakonka barawanka ha wanda ka kama ya kuɗe da shi yace ka ji ya gaya mun irin abin da ya gaya mun jiya bawa ne mai jin rauni bawa ne mai rauni bawa ne mabukaci mai iyali wanda suke jin yunwa mai rauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuɗe da shi ce yana ya rantsa mun cewa ba zai ƙara dawo ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙarya yi maka zai sake dawo Abu Hurairu ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun haka na gane cewa to zai dawo na sake kafatar ku can sai na ga mutumin nan ya sake zuwa yana ɗibar abinci na kama shi na ce yau kam ba abin da zai hana ka zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ina haɗa ka da Allah ka tausaya mini mutum ne mai rauni mutum ne mai jin yunwa wanda yake cikin bukata mai iyali wanda suke cikin rauni da kuma jin yunwa sai ta tabbas sai na kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina haɗa ka da Allah na rantsa Allah ba zan ƙara dawowa ba amma ba zan gaya maka abinda idan ka yi shi ba zan ƙara dawowa ba kuma zan gaya ma wasu kalmomi inda Allah ta'ala zai ma ka sanga ƙarfe tsakaninka da sharrin shaidani da sharrin kowane irin mutum ne mai cutarwa sai ce karanta mini sai karanta mashi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm har ya zo kan fadin Allah ta'ala wa huwa al-aliyyul azim ya gama mashi wannan aya din Abu Huraira yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asuba yace ya kai da kai da bakonka yace ya na kama shi ya sake mai jami'in abin da yake mini nace sai na kawo karasa wajenka yace ba zai sanar da ni wasu kalmomi ba masu tsada wanda idan na faɗe su Allah zai kare ni daga sharrin shaitani da sharrin kowane irin mutum mai cutarwa da hasara mai hasara da abin da yake jin tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yake ya maka sai ce ya karanta mini fadan Allah ta'ala Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm har ya karanta mini wannan aya zuwa fadan Allah ta'ala wa huwa alalimul azim nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya ma gaskiya amma ta sani tin bakarci abinda ya gaya ma gaskiya ya gaya maka ba ƙarya bace amma shi ne makarici sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi wai shin ka san da wa kuke kai kun koma da shi kai komo da ka san da wa kuke wannan abu yace ya rasulullahi wallahi ban sani ba yace ba kowa bane illa shaytan da shaytan kuke ta wannan kama ƙaryar da shaytan kuke ta wannan je ka dawo din shi ne yake zuwa yana sata amma ya gaya maka abin da shi ne maganin shaytanu maganin aljanu maganin bala'in din mai bala'i Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum duk bala'in da yayi bala'i Allah ya karanta wannan addu'a mujarrab akwai sadda wasu makiya Allah suka sa mu gaba suka hana mu zama lafiya da muka sa su gaba da wannan addu'a wallahi sai Allah ta'ala balbalta su daidai ta duk gaba da suka lalace mu muna nan daram ban mutu sai Allah ya gura mana karshen su ya gaya mana aniyar su to shedan ya karanta ma Abu Hurairah wannan addu'ar cewa idan ka zo bacci ka daga hannu ka karanta wannan addu'a ka kwanta Allah ta'ala da kansa ne zai dinga gadin ka kaga wannan ba karamar addu'a bace shedan ya gaya ma annabi Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda haka a cikin sahihan hadisi cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a ta ayatul kursi kafin ya kwanta kwana to Allah ta'ala da kansa zai dinga gadin sa inda za a karbi rayuwarsa Allah ta'ala da kansa zul jalal wal ikram shi zai karbi rayuwar wannan bawa din ashe wannan addu'a ba karamar addu'a bace idan dai har Allah subhanahu wataala da kansa shi zai karbi rayuwarka sannan yayi gadin ka lalle wannan addu'a ta kai matukar addu'a kazalika daga cikin farallan wannan addu'a din nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutabin ubay cewa ba zan gaya maka abin da idan kana fadi ba a bayan kowace sallah za ka kasance ma garkuwa daga shiga wuta ba abin da zai hana ka shiga aljanna shine kawai mutuwa waye ke so shiga aljanna nan waye ke so kuma ya shiga aljanna waye ke so shiga aljanna kowa yana so to ba abin da zai hana ka shiga aljanna idan kana kanta hadisul kursiyyi sai mutuwa to waye ke so ya mutu ha wace so ya mutu to daga
dan dan shahada
to inda kana kanta hadisul kursiyyi bayan kowace sallah ta farilla yayin ya subha karanta yayin ya azhar ka karanta yayin al'asr ka karanta yayin maghriba ka karanta yayin sallar isha'i ka karanta bayan kowace sallah dubura kullu salatin ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa ko da laifinka ya kai girman kun fatte ku ne ko ya kai ardin ya shine na bayan kasa da tsakuwar bayan kasa wallahi ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa duk wanda yake cikin bala'i da musiba da neman budi a kasuwa da maganin budurwa mai taurin kai da bazawara mai raba kafa to ayatul kursi take maganin su ayatul kursi in ka ga yarinya tana ce maka ka ce mata ya labari ta ce har yanzu dai me yake ciki da ka dai dakata to wannan mai taurin kai maganin ta shine mai ayatul kursi maganin budurwa bai cin kudin samari ta kiga musu gaskiya lamba 1 lamba 2 lamba 3 ta ganta da samari dozin maganin ta ci maganin ta shine mai ayatul kursi in kana karanta ayatul kursi Allah zai yaye maka dukkan damuwarka yaye maka bakin cikin ka da damuwarka Allah zai albarkace rayuwarka ku sani ɗan uwa albarka rayuwa ba shine tarin kudi kwanciyar hankali shine albarka mun fahimta Allah ya baka albarka a rayuwarka shine na tsada ba wai tara ba kuɗi kyale ka da wahala Allah ya kara mana zaman lafiya to Allah ta'ala zai ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah ya fara da abin da babu wanda yake kare kanshi Allah ya fara da sunansa mai girma wanda babu wanda yake da wannan suna a duk duniya sunan Allahu ba wanda ya cancanta ya mallaki wannan suna idan ba Allah shine Allah wanda yake mahalicci wanda ake nufi da bauta al-ilahu wanda ake nufi da bauta shine kadai ake bautawa Allahu la ilaha illa huwa Allah shine kadai la ilaha wanda ake nufi da bauta babu wanda ake bautawa sai Allah al-hayyu rayayye al-qayyum wanda yake tsayayye da zatinsa la ta'khuzuhu sinatun jangadi ko angaje baya kama Allah wala nawm bal dai ma bacci lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard abinda yake cikin samai da abinda yake cikin kasa dukkan su na Allah ne subhanahu wataala man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne ya isa ya ceto a wajen Allah ta'ala ba tare da izinin Allah ba ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, Allah yana sanin abin da ke tsakanin sammai da ƙasai, ko abin da ke tsakanin duniya da abin da ke tsakanin lahira. Allah ta'ala duka ya san wannan. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, babu wanda suka san cewon ilimin Allah ko su san abin da Allah ta'ala ya sani, illa bima sha'a, sai kadai abin da Allah ta'ala ya so a sani shine yake bayyanawa ga bayin sa sani a bayin kasa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, kursiyyun ubangiji ta yalwaci sammai da muke gani da kasai gaba daya, wala ya'uduhu hifzuhuma, kiyayewar sammai da kasai gaba daya basu gagari Allah ba ko basu yi Allah ta'ala nauyi ba. Wa huwa al-aliyyul azim, Allah shine wanda ya kasance madaukaki al-azim kuma mai girma. Wannan aya ita kadai Allah ta'ala ya ambaci sunansa da zamirin sunansa a cikinta har su 18, wanda wannan kadai ya isa gwada maka cewa wannan aya da Allah take magana. Babu wata aya a Qur'ani da ta hada sunayen Allah da zamirin sunansa har su 18 din ba wannan ayar, kamar yadda Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ambata mana. Ita kadai wannan aya ta ambaci sunan Allah da zamirin sa su 18. Muna iya kirgawa da inda ku gaba daya dan mu same su a cikin ta. Allah ta'ala ce Allahu, sunan waye? La ilaha illa la ilaha, sunan waye? Kaga la ilaha babu a wanda ake bautawa sai Allah. Illa huwa, huwa zamiri ne na waye? Allah. Nawa kenan? Al-Hayyu rayayye ne, sunan sa ne? Al-Qayyum sunan sa ne. Nawa kenan? La ta'khudhuhu sinatun, damirin hu anan nashi. Nawa kenan? Wala nawm lahu ma fi samawati, lahu nawa kenan? Ma fi samawati wa ma fi al-ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu nawa illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء شنو وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما قال الله تعالى وهو العلي العظيم سمبيتو sune sunayen Allah ta'ala guda 18 a cikin wannan aya. Babu wata aya kuma a Qur'ani da ta hada wannan. Sai a ji a cigaba da kici ana bayar da ta a gidan rediyo, wanda ya ci a bashi kujerar Makka, wanda ya ci a bashi mota, wanda ya ci a bashi 100,000 ba shi kenan ba. Na'am, magana kake? 17? 18. Ko kana jin yunwa ne? Ba ka da kuɗi? Bai
kirga da wasi'a
ba. Ba ka kirga da wasi'a ba ko? طيب كما دعوا فسرتها الله تعالى يجي الله لا إله الله شيني الله دكا ونياري دكا ثاني الدنيا يا رسول الله تعالى ديار الدنيا بابا يا رند بابا سنة الله تعالى كوا كوي ديار الدنيا كي جي الدنيا أكوي سنة الله تعالى دهوزا مي سنة الله شيني الله da larabci Allahu, da turanci ne God Almighty. Sai wani yare da baburanci ana cewa hell, da baburanci sai kai da gaske za ka gane, saboda yaren abubuwa uku suna kusan iri daya. Idan ka ce hell sunan Allah, hell kayan ciki, hell sama, kaga sai kai daga cikin wajen bambance wannan su da baburanci da in ya mara jifa shi ne ce da fulatun jifa jami rawo ba kwa jin fulatun da bare bari fa da bare bari fa ba bare bare ne jin mutane ne a hajji yorobanci ba. Eh?
Ọlọ́run.
Káyì bọ̀ sọ́pọ̀ yín ọ̀pọ̀lọ́.
Ọlọ́run.
Ẹ?
Ọlọ́run.
Ọlọ́run.
Ẹ̀kẹ́ Ọlọ́run.
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 Yà kà wọ́n ṣe ṣàmójútó bẹ̀rẹ̀ bí àwọn ọ̀rọ̀ yìí máa tó fún ìkọ̀yà. To zabar man ci ba. Ina mutanen musulman Nijar ina suke. Eh?
Ta rubuto mana a kwamen.
Ya ake faɗi?
Eh? Ko
suna bin Facebook?
Rubuto a Facebook.
To duwa Eko. Iko ko? Na taɓa an taɓa faɗa mun a Ghana ma na man. Iko. Iko. To Allah ranmu ya ce wanda suke bin mu a kwamen sai su rubuta mana sunan Allah da yarensu. Sai mu faɗa. To Allah ya tsare mu. To Allah shine Allah. Allah Allah kenan. La ilaha Allah ta'ala ko da bauta ga kowa sai tabbatar da bauta gare shi kadai. Saboda babu wanda ya cancanci bauta sai Allah ta'ala. Illa huwa sai shi Allah ta'ala al-hayyu minin. Sadakoki ne. Sakwani to. Allah la ilaha illa huwa. Allah shine wanda ba a bauta wa kowa sai shi. Kaga annafiyu wal itbat. Allahu la ilaha ita wannan la din ta kore bauta ga kowa, nafyu listihqaq al ubudiyyah li jami' illa huwa, sai kai isbat aka ce sai Allah shi kadai. Kun bayyana al hayyu wanda ke Allah ta'ala rayayye ne. Allah rayayye ne. Duk wanda ba Allah ba yana mutuwa, wanda yake Allah shi kadai ne baya mutuwa. Al hayyu ke kun bayyana kimar Allah. Duk ilimin mutum sai ya mutu, duk basirarka sai ka mutu, duk kudinka kuma sai ka mutu. Ba wanda yake dawwama ko ya wanzu a bayan kasa, duk wanda ka sani sai ya mutu. Amma Allah ta'ala shine al hayyu wanda yake rayayye. Wannan yana nuna mana kowa mutuwa zai, Allah shi kadai ne zai dawwama, shi kadai ne wanda yake da sifa ta rayuwa, wanda yake rayayyen da ba zai mutu. Rayuwar Allah ta'ala mutuwa ba za ta riske ta ba, sa'an nan kuma rashin samuwa bai taɓa riskarta a baya ba. Ni da kai shekara dubu ba ma raye. Halata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Duka babu mu, amma yau ga muna raye nan da shekara ɗari, watakila ni kaɗai ne a bayan ƙasa lokacin. Duk ku watakila kun tafi, mu kan muna nan sai abin da Allah ta'ala yi. To wa yake so ya mutu? Ko angon nan da ya aure kwana kaga zai dai mutu? Ai zala, za ka dai ka mutu ne? Ko wata ɗaya bai da aure bai dai mutu? Maga tun da aka fara karatu bai zo ba sai yau. Ango, Allah wallahi ango yana ku tsora Allah. An gwa nan ba na gani suna zuwa tafsiri da yawa. Ku tsora Allah. To Allah ta'ala al-hayyu ne, rayayye ne. Sannan kuma al-qayyum ne, tsayayye ne akan al'amarinsa da zatinsa. Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da bayinsa suke yi wanda Allah ta'ala bai sani. Duk abin da bayi suke yi sananne ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan al-hayyu al-qayyum shi ne ismullahi al-a'zam. In ka ce an ce ismullahi al-a'zam ko ismullahi al-azim, in ka je da malaman bid'a, malaman ɗariƙa, za su ce ma za a yi maka addu'a, za a baka sirrin ismullahi al-a'zam. To wannan shi ne sirrin. Ga shi nan na baka kyauta ba sai ka kawo kuɗi ba. Duk rayuwarka in abu ya yi tsanani, in za ka roƙi Allah ta'ala, ka roƙe shi da wannan suna na al-hayyu al-qayyum. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiith. Duk abin da ya tsanani ka gaya wa Allah. Akwai lokacin da al'amura suka rinchaɗe ni, wata yarinya ta dinga bani wahala, na kasa gane lamarin duniya, da na shiga halwa na dinga wurdin ya hayyu ya qayyum, nake ya Allah ka bayyana min sauƙin al'amarin nan. In samu samu, in rashi rashi, Allah rashi, nan take na ji Allah ki da musanta. Amma da ina karatu zan dinga ganin ta a gabana. Inna wannan kafin ya aure ne ba wai ba ina aure ba, kafin ya aure ne ai tunda na aure malam shikenan. Sai na gane sirrin al-hayyul qayyum Allah ya bani mace mai kirki, mai haƙuri, mai ladabi, mai mutunci, mai sanin ya kamata. Kaga Allah ya canza miki nan. A tsoron ai mu ba ma tsoron matan mu. Tsaro ne ba tsoro bane ko?
Tsaro ne dai an kamata.
Eh, wannan saboda tsaro ba da tsoro ba. Allah ya kan ba lalle rabi. To waye matarsa bata fita wani ba? Ha? Kai ma ga kan dan karamin yaro ka sani? Cewa mamanka ta ru ta kowa ko? To malle ni da nake da mu'minatin kana ta tun muhajjibatin mu nake ba. Ai da gaske nake mata ta tara da kirki. In ka ga kayan da inda ta hada mun zan zo tafsirin nan. Ka cika mun hutu da kayan dadi, wallahi ba na tsammani cikin ku na akwai wanda matar sa mai wannan aiki alkhairi. To kaga ka shaida ko? Kai ma ka shaida da ina dan mu kuna ci da su ba. To shike. Kai ha wanda ma yake ba mu abincin bude karin kaga bayar da kayan dadi inda mata ta hado mu ko? Da haka ka gode mu Allah idan ma Allah ta'ala ya baka mata ta gani. Allah ya ba mu dacewa. Dak alhayyul qayyum sirrin Allah ne. Sirri ne mai karfi tsakanin Allah da bawan. Duk kai ko wannan bandin da take damu in muka rike wannan sirrin. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum Allah sai ga Allah ya tarba su. Allah shine rayayye. Alqayyum kuma tsaye su kuma dukkan su masu rauni. Duk waɗannan ƴan ta'adda na daji da wannan makiran shugabanni da muke fama da su dukkan su masu rauni ne. Amma ku riko da sirrin alhayyu alqayyum ku gani idan Allah ta'ala bai ba mu mafita akan abun da suke ba mu wahala. Malamai suka ce wannan alhayyu alqayyum sifofi ne na Allah subhanahu wataala wanda babu wanda yake da wannan sifa in ba Allah ta'ala ba. Shine kadai ya fara da sunayen da babu wanda yake da su. Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Duk duniya babu wanda yake da wannan suna din. Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu sirrin wannan sunaye din. Wannan suna malamai suka ce Annabi Isa alayhi salatu wassalam idan ya ɗebi tabo laka yayi hoto yayi mai yake cewa tsuntsu na laka, to idan yana san Allah ta'ala ya hura masa rai da yake cewa yana hura yana tare matattu, yana warkar da guragu, yana warkar da kutare da makabi, sa'annan kuma wa yakhluqu min at-tini kahi'ati at-tayri fa'anfukhu fihi fayakun tayran bi'iznillah wa ubrilu al-akmaha wal-abraza. Suka ce idan yayi wannan addu'a da yake shine ya hayyu ya qayyum sai wannan abin ya zama abin da Allah ta'ala yake zama. Dan haka wannan suna ne mai girma, suna ne mai karfi, suna ne wanda yake ba wanda ke sai Allah subhanahu wataala alhayyu alqayyum. Ina ganin tafsirin wannan aya ba za mu iya kammala shi ba saboda lokaci yayi. Sai dai mu tsaya nan mu dawo gobe a farkonta mu sake tafiya bi idnillahi ta'ala. Abinda muka faɗi dai Allah ta'ala ba mu radarsa, wanda muka yi kuskure kuma ko tun tabbata harshe Allah ta'ala gafarta mana. Ga saƙuna da suka zo aka ce wani bawan Allah ya aiko da sarkar Dabino yana neman Allah ya biya masa da bukatunsa na alkhairi. Allah ya biya maka da bukatunka na alkhairi. Shi ma wani bawan Allah ya ba da sadakar naira 200 yana neman addu'a Allah ya haɗa hankalinsa da iyalinsa saboda ya kasa gane kansu. Subhanallahi, Allah ya baka ikon gane kansu. Wannan ma aka ce ya ba wata baiwar Allah ta aiko da sadakar dabino tana neman addu'a. To ke ma Allah ta'ala biya miki da bukatunki na alkhairi. Sannan na hudu kuma wani bawan Allah ya ba da sadakar naira 40 da fatar Allah ya yi masa bukatunsa. To dukkansu Allah ta'ala ya biya masa da bukatunsa na alkhairi. Dan wannan suna da muka karanta alhayyul qayyum. Allah ta'ala ya bamu mafita gaba daya kan rayuwarmu. Allah ma roƙon karshe ne yanka mafita ya kyawu da sifofinka madaukaka. Allah ta'ala ka bamu zaman lafiya a kasar mu. Allah ka riba muna asiriya ka abinda muke tsoron ka. Allah muna roƙon ka gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu. Allah ka hada kawunan mu akan abinda ke shine alkhairi da maslaha ga addinin mu. Ya ubangiji Allah ma roƙon ka ka tausaya mana. Allah muna roƙon ka bamu shugabanni masu tausayin mu. Allah ka bamu tausayin shugabanni masu tausayin mu. Tsohon mai gidanmu kuma wanda ya daɗe ya ɗauka tafsirinmu na wannan masallaci mai albarka, His Excellency tsohon mataimakin gwamna Malam Ibrahim Wakala, yana fama da harbin da barayi suka yi masa a hanyar Abuja zuwa Kaduna. Muna fatan Allah ta'ala ya ba shi lafiya. An mai da shi Abuja saboda abin ya zama ya ƙiya, to muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya. babban masoyi ne gare mu dai ya dan ya dauka tafsirin nan da muke yi Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin